ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بايان هكا يوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka, masallacin al-Imam al-Bukhari da ke nan Rijiyar Zaki a wannan gari namu na Kano, a wannan yammaci na Laraba daren Alhamis, yau 26 ga watan Rabi'ul Awwal hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1437, wanda kuma ya zo daidai da 6 ga watan 1 miladiya ta 2016. A wannan majalisi da muke karatu a cikin littafin nan mai suna Al-Wabil As-Sayyib min Al-Kalim At-Tayyib, wallafar Shamsuddin Abu Abdullah Muhammad ibn Abi Bakr ibn Qayyim Al-Jawziyyah, wanda ya rasu hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da shekara 751, kuma wannan shine darasinmu na 16 na wannan littafi. Malam bai gushe ba, yana mana magana akan alamatu ta'zimil amri wan nahi, alamomin da suke nuna bawa yana girmama umarnin Allah, yana girmama hannun Allah, wato yana daukan hannun Allah da manzansa da girma, kuma yana daukan umarnin Allah da umarnin manzansa da girma, kuma yana daukan hannun Allah da hannun manzansa da girma. To daga cikin alamomin da suke nuna cewa bawa yana da irin wannan sifa, wace sifa ce da take samarwa da bawa istiqama a zuciyarsa, da kuma istiqama din nan da ita ce ake samun tahqiqul ubudiyyatil kamilati lillahi ta'ala, wato mutun ya samu tabbatar da cikar ubudiyarsa ga Allah, wanda kuma wannan cikar ubudiyya da bawa zai samu ga Allah shine zai sa ya zama cikin waliyan Allah na kurkusa, wanda Ubangiji ta'ala zai rika jibintar al'amarinsu. To daga cikin alamomin da suke nuna bawa yana girmama waɗannan al'amura na Ubangiji, al'amur wan nahyu, akwai at-taslimu li amrillah, wato mutum ya sallama wa umarnin Allah, ya sadu da ya miƙa wuya ya saranda, yayin da wani umarni na Allah da manzansa suka zo gare shi, to ya sallama ba tare da ya ja ba, ba tare da ja'in ja ba. Allah ta'ala yana cewa fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Ubangiji ta'ala yace fala wa rabbika, ba haka al'amarin yake ba, na rantse da Ubangijinka, la yu'minuna, ba za su yi imani ba, hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum, har sai sun sanya ka mai hukunci cikin duk abin da ya faru na rikici tsakaninsu. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita, sannan kada su ji wani kunci a cikin zukatansu dangane da abin da ka hukunta. Wa yusallimu taslima, su miƙa wuya cikakkiyar miƙawa, su yi sallama cikakkiyar sallamawa. To za ka kula yadda Ubangiji ta'ala ya zubo siyakin wannan ayar, za ka ga cewa al'amarin yana da girma a gurin Allah ta'ala. Na farko aka fara da nafiyu, fala, wannan nafiyu din dan a nuna maka cewa imanin ba zai yiwu ba sai da abinda Allah zai ambata a cikin wannan ayar. Duk abinda za ka zaci na cewa bawa zai iya samu imani, matukar abinda yake cikin wannan ayar bai samu ba, to imanin ma ba zai samu ba. Sannan Ubangiji ta'ala ya yi rantsuwa shi da kansa, wato Allah ta'ala shi da kansa ya rantsuwa, saboda ka dubi wanda ya rantsuwar. Ubangiji ne mahaliccinka, shi ne mai rantsuwar da kansa, ya rantse da mai rantse da zatinsa. Fala wa rabbika, ya rantse da rububiyarsa wace ya jingina ta zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wa sallama don girmama shi. Sannan ce la yu'minuna, wanda shi ne abinda Allah ta'ala ya rantsuwa saboda shi, al-muqsam alai, kuma Allah ta'ala ya kawo shi da sigar fi'ili mudari'i don ya nuna maganar ba tsaye take a guri guda ba, magana ce mai dorewa. La yu'minuna, ba za su taba zama mu'mine ba a yanzu ko in an jima ko bana ko badi, ba za su taba zama mu'mine ba. Sannan Ubangiji ta'ala ce hatta yuhakkimuka, hatta ba a ce illa ba, dan a nuna maka cewa ma ba'da al-ghaya ma qabla al-ghaya madkhulun fi al-ghaya, wato abinda ake kore din nan na imani ba zai samu ba sai an samu abin nan da zai ambata a gaba, shine taslimi ga Ubangiji ta'ala. Ce la yu'minuna hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum, abinda shi kuma ake cewa sai an same shi, Allah ta'ala ya kawo shi da sigar ma wacce take nuna umumi, fi ma shajara, ai fi kulli ma shajara bainahum, saboda haka dukkan wani abin da zai shiga tsakanin musulmi na rigima na rikici matukar basu kai hukuncin sa ga Annabi sallallahu alaihi wa sallam, to imanin su ba zai cika ba har sai sun kai baka hukunci. Fi ma din nan tana nufin komai, tana daga cikin alfazul umum, fi ma fi kulli ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan, sannan Ubangiji ta'ala ya kore jin wani kunci ko ya yake. Aka kawo kuma magana kuncin da siga ta nakira fi siyaqin nafi wala tufidul umum, ma'ana kada su ji kowane irin kunci, kowane irin damuwa, kowace irin takuruwa, kada su ji wannan a zuciye su. Sannan Allah ya ce wa yusallimu taslima, sannan su sallama. Kaga na farko kai wa Annabi sallallahu alaihi wa sallama, kai wa Allah da manzansa hukunci, ce kai wa manzo sallallahu alaihi wa sallama hukunci cikin duk abin da ya faru tsakanin musulmi da dan uwansa ya ji shari'ar Allah akai. Wannan yana daga cikin sharadin, wannan ba zai sa a samu imanin ba har sai kuma ya kasance bawa bai ji wani kunci a ransa ba, saboda zai iya kai hukuncin amma kuma saboda ba yadda zai yi abin a takure yake, yana jin kawai shi dai kawai an tilasta shi ne, kawai ko yana ganin idan wasu ne shi yasa ya yadda a hukunta shari'ar Allah akai, amma akwai haraj a cikin zuciyarsa. Kaga ashe kai hukuncin kadai ba zai sa ya zama imanin ba har sai an samu nafiyul haraj, sai an ji babu kuncin. To amma kore kuncin kuma a zuciya, rashin kore kuncin ko ba shine zai samar da sallamawar ba, zai iya zama baya jin kuncin amma ba lalle ne kuma ya sallama din ba, ya ji an yi hukuncin kuma ya karba amma kuma ba tare da ya sallama wa Allah gaba ɗaya ba. To sai aka ce kuma wayu sallimu, bayan an kawo sallamawar kuma sai aka yi ta'kidin sa bil maf'ulil mutlaq wa yusallimu taslima. To wannan ita ce alama ta cewa bawa yana girmama umarnin Allah da haninsa, kuma wannan shi zai sa bawa zuciyarsa ta samu istiqama, saboda haka bawa shi zai iya jarraba kansa da kansa dan ya iya sanin cewa akwai wannan a tare da shi ko babu, yayin da wani abu zai bujuro a gaya masa hukuncin Allah da manzansa yaya yake ji a zuciyarsa, shi zai iya yi wa hukuncinsa, shi zai iya wa kansa hukunci, shin yana jin damuwa, yana jin kunci, yana jin ina ma hukuncin ba haka bane, dan watakila a gaya masa ya rika jin a ransa ina ma ba haka aka yi hukuncin ba, ina ma hukuncin kaza aka ci. To kaga babu sallamawa, bawa ana so ya sallama wa umarnin Allah gaba daya. At-taslimu li amrillah yana nufin samuwar wasu abubuwa guda hudu, abubuwa guda hudu su za su sa a ce bawa ya sallama wa umarnin Allah. Na farko ya zama an samu at-takhallus min ayyi shubhatin fil khabar, kowane irin labari Allah ta'ala ya bayar kada ka ji wata shubha. Sannan at-takhallus min shahwatin fil amr, sannan iradatin fil ikhlas, at-takhallus min iradatin fil ikhlas, sannan kuma yakasance an samu at-takhallus min i'tiradin ala al-qadari wa shira wadannan abubuwa guda dole ne sai sun samu za a ce bawa ya sallama na farko idan labari ne Allah ta'ala da manzansa suka bayar kada ka rika kawo shubha domin ka kawo rikici da yamutsi a cikin labarin da Allah da manzansa suka bayar babu wanda ya kai Allah gaskiya wa man asdaqu min Allah qila wa man asdaqu min Allah haditha qul sadaqa Allah babu wanda ya kai Allah gaskiya to in har zai bada labari ya ce gashi abinda zai wakana wanda ka sai baka taba gani ba gaibi ne to ka gaskata kada ka ce sai an gaya maka yaya abin zai wakana sannan zaka yadda kada ka ce sai ka san kaifiya idan Allah ta'ala ya umarce ka tambayar da zaka kullun tambayar da zaka yi a cikin al'amarin Allah bima amara rabbuna la lima amara rabbuna wani ce tambayar da ya kamata kai karka ce lima amara rabbuna ce dan me Allah zai yi umarni da kaza sai dai ka ce dan me Allah ya yi umarni tambayar da zaka yi me Allah ya ce ayi menene umarnin sa mecece dokar sa amma me yasa dokar ta kasance kaza ba aikin mai sallamawa bane saboda ka at-taslimu li amri Allah yaqtadi at-takhallus min ash-shubhati fi al-khabar kada a kawo labari daga Allah da manzansa ka tsaya kai kuma kana kila wa kala akan sa in aka samu haka to babu taslimu wasu wai sallimu taslima wannan ita ce martabar da siddiqai suka samu matsayin da suka samu ba sa tsayawa su binciki me yasa Allah ya ce kaza labari ne Allah ya bayar to haka ne annabi ya faɗa to gaskiya ya faɗa sannan mataki na biyu a samu at-takhallus ka kubuta daga bin sha'awa dangane da abin da Allah zai umarni da shi kada a ce ga abin da Allah ya umarni da shi na doka kai kuma ka kawo sha'awarka ta zuciya wajen umarni da hani ka kawo sha'awar zuciyarka ka ce kai kaza kake so saboda haka in aka samu haka to an samu abin da zai yi da'ani zuwa ga taslimin ka ga Allah sannan abu na uku ya kasance babu irada ba al-ikhlas fil ikhlas kada ka kawo wani nufi daban bayan tsantsanta bautar ka ga Allah ya zama na Allah ɗaya ka nufa da wannan abu amma in ka shigo da wani nufi kuma ban baya ga Allah to an samu kuma abinda zai soki taslimi ya zama na Allah ka nufa sannan kai ya zama akwai al-i'tirad ala shari'i wal qadar a samu at-takhallus min al-i'tirad ala shari'i wal qadar kada a kawo wani abu na shari'a ka rika suka in ka suka to babu taslimi ka a kawo wani abu na hukuncin Allah al-qadari ya faru gare ka wani abu na kaddara ya faru gare ka ka rika zargi me yasa Allah ya maka haka shi ba babu sallamawa saboda haka sai an samu at-takhallus min hadhihi al-umur al-arba'a abubuwan nan hudu sannan akan cewa mutun ya sallamawa ubangiji ta'ala to shine malam anan yake cewa min alamati ta'zim al-amri wan nahi yana daga cikin alamomin girmama umarni da hani alla yahmil al-amra ala illatin tud'ifu al-inqiyada wat taslima li amri Allah azza wa jalla kada ka dora wannan umarni da Allah ta'ala zai bayar bisa ga wata illa wato wata hikima wadda hikiman nan kuma za ta rauna na miƙa wuya da sallamawa ga umarnin Allah azza wa jalla bal yusallimu li amri Allah ta'ala wa hukmihi a'a buƙatar Allah a gurin bawun sai ya sallama wa umarnin Allah da hukuncinsa mumtasilan ma umira bihi yayi aiki da abin da aka umarce shi da shi sawa'un zaharat lahu hikmatu shar'i fi amrihi wa nahyihi aw lam tadhhar sawa'un ya fahimci hikimar shari'a a cikin abinda Allah ya umarni da shi ko a cikin abinda Allah ya hana ko kuma hikimar bata bayyana ba فإن ظهرت له حكمة الشرع في أمره ونهيه idan har hikimar shari'a ta bayyana gare shi cikin umarnin Allah da haninsa hamalahu zalika ala mazidil inqiyadi bil bazl wat taslim li amrillah sai wannan hikimar ta kara masa miƙa wuya da kara kwazo da kokari wajen biyar umarnin Allah ta'ala wala yahmiluhu zalika ala linsilakh minhu wa tarkihi jumlatan kada wannan ya sa shi ya fita daga biyar umarnin Allah ta'ala ya kyale umarnin Allah gaba daya kama hamala zalika kathiran min zanadiqatil fuqara wal muntasibin ila at-tasawuf kamar yanda hakan ta jawo da yawa daga cikin zindikan fuqara wato masu nuna abin ibada al-fuqara ana nufin al-fuqara ila Allah masu nuna ibada su ga Allah sannan kuma wal muntasibina ila tasawuf da wadanda suke jingina kansu zuwa ga sufanci abinda malam yake nufi anan Allah ta'ala yayi umarni da abubuwa ya hana wasu abubuwa ya wajabta wasu abubuwa ya ce yana son su yayi umarni da wasu abubuwa ya ce yana son su ya kuma hana wasu abubuwa ya ce baya son su wannan shine ita ce shari'ar Allah abinda ya yi umarni da shi ko abinda ya hana da shi ya hana shi babu shakka akwai hikima Ubangiji ta'ala baya yin abu haka nan babu hikima duk wani aikin Allah ta'ala yana yin shi ne saboda wata hikima hikiman nan ita ce abinda zai amfanar da shi wanda aka bawa umarnin Allah ta'ala ba shi zai amfana da hikimar ba a'a kai da bawa da aka ce kai za ka amfana shi kuma Ubangiji ta'ala zai sifantu da sifofin kamala ne saboda haka babu wani abu da Allah ta'ala yake yi babu hikima a ƙarƙashinsa wannan ita ce aqida ahlus sunna wal jama'a ko da kuwa al-mu'tazila da al-falasifa da wasu shashi da asha'ira sun saba wannan amma aqidar ahlus sunna wal jama'a shine Ubangiji ta'ala yaf'alu fi'luhu li hikma to hikimar duk za ta sa a umarce ka da wani abu ko a hana ka da wani abu tana iya ta bayyana gare ka kasanta tana iya ta buye gare ka kana iya kasan hikimar da ta sa aka ce kai kaza wani abu ko ba lalle ka sani ba kawai abinda za ka dauka shi ne hikimar kai bawa ne Ubangiji ta'ala yana son ya ganka kai a matsayin bawansa wannan ita ce kawai hikimar amma ba dan haka ba za ka iya cewa me yasa sallar asuba sai alfijir ya hudu me yasa ba za a bari in dan rana ta hudu a yi ta ba me yasa da alfijir za a yi kada ita azhar me yasa sai rana ta kauce daga tsakiyar sama a yi ta kafin nan mana ko a dan kara gaba me yasa aka ce sai rana ta kauce daga tsakiyar sama sannan za a yi me yasa da asar lokaci kaza me yasa magarba sai lokaci kaza me yasa sallolin ma suka zama biyar ba su zama hudu ba me yasa ba su zama uku ba me yasa azhar ta zama raka'a hudu amma asuba biyu la magriba kuma ta zama uku la asar da isha'i suka zama hudu me yasa ba a yi su bai daya ba biyu 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 ko hudu hudu ko uku uku kana yin duk ka kawo wadannan tambayoyin amma kana da ansa in an tambaye ka me yasa azhar ba a ce kai biyar ba raka'a biyar aka ce hudu ake so in kai kara daya ta baci in ka rage daya ta baci hudun ake so in liman ya tashi ya kara raka'a ɗaya akan hudu din nan da gangan da sunan waishi ya kara wato zurfafawa cikin ibadar sallarsa ta ɓaci in kuma mun kuka bi shi kuka yi tare kuma sallar ku ta ɓaci shi yasa a ka'idar sallah in liman ya manta ya tashi a raka'a ta biyar ma mu suka yi masa tasbihi bai zauna ba saboda yana shakkar su cewa ba su san abin da suke yi ba to a ka'idar fiqhu kai ma kai zaman ka kyale shi ku bar shi shi kadai ya yi sallar sa amma da zarar ka tashi wai kai mai biyayya kuka yi tare ka san cewa ta biyar zai kawo a sallar asar to duka sallar ku ta ɓaci ba ka cewa to niyya zan yi ya tashi yadda za ka yi shine ka zauna ya gama ya yi sallama ka yi sallama in ya so sai ku tattauna saboda haka ita shari'a umarni kana biyayya ne hikimar da zaka kawo a ranka shine Allah kawai haka yace kai me yace me yasa aka ce idan ba ku samu ruwa ba za ku yi sallah ku yi taimama me a cikin taimaman nan kasa zaka dan taba ka dan goge fuskar ka ka goge hannayenka shikenan shikenan mutum na da janaba kawai abin da zai yi kenan ce to je sallar to me yasa me yasa tunda dai wannan dai wanda dai ai ba tsaftace ka kai ba in kana wani hamami ba daina zakai ba to amma aka ce hakan ake so kai dan ka shirya ka san cewa kai fa wata ibada yanzu kake yi fa ba kamar dazu bane yanzu wani abu daban zaka shiga so cikin hikimar ayyukan Allah duk akwai hikima amma ba duka abin da Allah ta'ala ya haramta hikimar take bayyana gare ka ba saboda haka wasu da suka zo suka ce ai an haramta giya ne kawai saboda tana sa maye tana hada rigima tana hada rigima tana sa maye kuma tana hada rigima to sai aka ce to in haka ne in har ba za ka shata inda kai kadai ba za ka yi rigima da kowa ba kuma kai ka saba ba ta sa ka mayen sai ka sha kayanka ba ta sa ka maye kuma ta hada rigima da kowa ba tunda daman wannan shi yasa aka ce a hana to sai ce shi ba ta bugar da shi sannan kuma in ya sha shi zaman lafiya yake da kowa to kaga anan an kawo illar da ta kawo rauni wajen mi kauya shine abinda malaka yake cewa karka kawo wata illa wato wata hikima illa din ita ce hikima karka zakulo wata hikimar da za ta rauna da kuma biyayya da mi kauya a ce alwala kawai an shar'anta ta ne dan a rika tsaftace jiki kawai sai ya ce to in haka ne yanzu muna da hanyoyin tsaftace jiki da yawa don haka kaga ba bukatar alwala don haka ba ma bukatar sallar ce sallar ma su ce ai an idan a rika motsa jiki jikinka ka rika exercise ce to yanzu exercise ma ilimi ne karantar sa ake a jami'a saboda kaga yanzu an wuce magana sallar to kaga ka kawo wata illa koda wannan yana cikin illa din wato yana cikin hikima karka takaita hikimar akan wannan kawai kana iya cewa yana daga cikin hikima kaza 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 amma karka ce ita ce kawai hikimar ta karshe in ka takaita hikimar anan to za a samu matsala saboda haka ana bukatar bawa kada ya kawo wata hikimar da za ta rauna na biyayya mi kauya kai da sallamawa ubangiji shine malaka yake cewa Allah ya hamil al-amra ala illatin tud'ifu lin qiyada wat taslima li amrillah kada ya dauka ya dora wannan umarni akan wata hikima da za ta rauna na mi kauya da sallamawa Allah ga umarninsa bal yusallimu li amrillah wa ta'ala wa hukmihi a kawai ya sallama ya miƙa wuya ga umarnin Allah da hukuncinsa mumtasilan ma umira bihi ya aikata abin da aka umarce shi da shi sawa'un zaharat lahu hikmatu shar'i fi amrihi wa nahyihi sawa'un ya gane wato hikimar Allah ta'ala wato hikimar Allah ta bayyana gare shi hikimar shari'a ta bayyana gare shi cikin umarnin Allah da hannunsa ko kuma lam ta zahar ba ta bayyana gare shi ba saboda haka shi abinda zai duba kawai Allah ne ya ce ai shi kenan wannan ita ce hikimar Allah yake so ya gan shi a matsayin bawansa ya ce yayi kawai yayi shi da yace fa in zaharat lahu hikmatu shar'i fi amrihi wa nahyihi hamalahu zalika ala mazidi lin qiyadi bil bazli wat taslimi li amrillah idan har hikimar ta bayyana gare shi to wannan hikimar da ta bayyana gare shi ta ƙara masa mi kauya ta ƙara masa ba da himma da ƙoƙari wajen bin umarnin Allah kada ya zama na hikimar ta dakusar da shi kuma wala yahmiluhu zalika ala linsilahi minhu kada wannan ya sa shi ya zame ya fita daga biyar umarnin Allah wa tarkihi jumlatan ya rabu da umarnin Allah gaba daya yace kama hamala zalika kaseeran min zanadiqatil fuqara in suka ce al fuqara ba suna nufin talakawa marasa dukiya ba ana nufin waɗanda suka ce mu fuqara'u ne ila Allah, su ne ake nufi da al-fuqara, irin masu kaulacewa mutane, su kaulacewa duniya, su ce ba sa son kayan daɗi, ba sa sa sutura mai kyau, ba sa zama cikin jama'a, ba sa zama inda za su ji daɗi, ba sa cin abinci mai kyau, ba sa hira da mutane, ba sa dariya, saboda su bautar Allah kawai da tsabtace zuciyarsu. To akwai waɗanda al'amarinsu ya kai su ga zandaka, saboda hanyar bid'a kenan. Ta bid'a inda za a bi ta tiryan-tiryan ƙara gaba take da mutum zuwa ga halaka. Za ta fara ƴan ƙanƙanuwa, ana ganin abu ne mai sauƙi, to mene ne a ƙyale shi? A hankali, daga nan sai a shiga har a kai ga kafirci. Wani ibn al-Qayyim a cikin Bada'ul Fawaid yake ba da misali, yake cewa wani yana gaya masa cikin ƴan uwa, ya ce ya ga wani yana umartar muridinsa da ya yi khalwa, wato ya keɓance a ɗaki ko a daji, ya daina fita, ya daina ya bashi wasu riddai. Sai ya ce da shi, ya za ka sa shi khalwar da za ta raba shi da sallar jam'i da sallar juma'a? Tun an ba shi, an ce ya je ya yi kwana 40, ya yi wata ɗaya, shekara ɗaya baya fitowa, ba a ganin shi, ba a ganin kowa, wai yana bautar Allah. Sai wani yake wa shi shehin inkarin ya ɗora muridinsa a kan wannan, sai ya ce masa, me yasa aka shar'anta ibada da juma'ar? Misali, ya ce ba fuqaha'u suna cewa ba, fuqaha'u malaman fiqhu ba sun ce idan mutum yana da dukiya zai tafi masallacin juma'a kuma hanyar na akwai barayi za su kwace dukiya hannunsa, juma'a ta faɗi da kansa ba? Malaman fiqhu ba sun faɗa haka ba, suka ce idan hanyar zuwa juma'a akwai barayin da za su raba ka da dukiyar da take jikinka, kai kuma inda za ka ajiye ta, to juma'a ta faɗi da kanka? Sai malamin ya ce, haka ne, malamai sun faɗi haka. Ya ce, to wannan muridi nawa da ya rasa zuciyarsa gare ya rasa duk wata dukiya da yake da ita, wannan zuciyar tashi idan har yana yawo ce zai tafi juma'a, zai dawo, zai abin nan, to shedanu za su rasa mashi da zuciyarsa din, ta fi daraja akan dukiyar da za a rasa. In har wacce za ta sayar masa da juma'a, to shi ma ya yi asarar zuciyarsa, wacce ya kamata ta zama ga Allah kawai, to ya kamata ya zama uzuri da zai hana shi zuwa juma'a. To dan me aka shar'anta ibada ba dan mu tsarkake zuciyarmu ba? To in ya kasance fita zuwa sallar juma'a zai haɗu da wasu abubuwan da za su jagwalgwala masa zuciya, to gare ya zauna ya ta ibada kai ya fita ko ina. Kaga sai da ya fassara wani abu na shari'ar Allah da wata hikimar da shi yake ganin iya wannan ita ce hikimar, sai ya sarayar da ita gaba ɗaya. Me yasa ya fassara wato ibada cewa a gyara zuciya? Na'am, akwai gyaran zuciya a ciki. To amma sai ya ɗauka cewa zuwa juma'an nan da ake yi kawai ita wannan gyaran zuciyar ake sa aka shar'anta ta, to tunda haka ne za a samu matsala a hanyar tafiya juma'ar, to gara a fasa zuwa juma'ar in dai har zuciya za ta samu matsala. To da haka ne suka rika insilahi, suka rika ficewa daga umarnin Allah. Yau su bar wannan, gobe su bar wancan. Idan buƙatar Ibn al-Qayyim ya hakaito maka misali, ai shi yanzu anan maganar da yake kenan, cewa kada mutum ya kuskura ya yi wa shari'ar Allah wata fassara da za ta sa ya raunana kuma biyayya ga Allah. Ba Allah ne ya ce a je juma'a ba? Allah ta'ala shi ya ce, ayyuhal ladina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil juma'ati fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay'. Ya sanda za a je juma'a, sai an ba hanya, sai an gamu da abubuwa, watakila a gamu da masu daɗaɗa rai da wanda ba su daɗaɗa rai, amma Allah ce kuje. Shi kuma ya ce a ka aje. Kaga akwai cin karo da umarnin Allah saboda wani abin da shi yake ganin shi ne hikima. wannan tasa suke fassara alqada wal qadar fassara irin ta mushrikai cewa abinda duk suke yi shine muradin Allah ta'ala da ba shine muradin Allah ta'ala ba ba su isa su yi ba dan su bayin sa ne shi yake juya su yadda ya ga dama to duk inda suka ga sun samu tsuntsunci kansu akai to shine ya sa su akai kuma haka yake san su muradin Allah suke yi sai yaqulu allazina ashraku law sha Allahu ma ashrakna wala aba'una wala harramna min shay kadhalika kadzaba allazina min qablihim hatta dhaqu ba'sana wannan kaga imani ne na mushrikai cewa da Allah ta'ala ya ga dama to da ba za mu shirka ba ya ga dama ba za mu shirka ba to ashe tunda har muka yi shirkan nan mashi'a ce ta ubangiji su mashi'a gurin su daidai take da muhabba ma'ana Allah yana son mu shirka shi yasa anu ta'imu man law yasha Allahu at'ama sai za mu ciyar da wanda Allah inda ya ga dama sai ya ciyar da shi tunda ku ganshi bai samu ba aka Allah yake sai ya ganshi ba yi da shi mu ba za mu yi karambani ba mu canza wa Allah muradin sa to da wannan yasa suka yi insilafi daga addini gaba daya sai ya zama da addinin gaba daya sun ba watsar da shi sun kama abinda zuciyarsu take so da cewa wannan shine abinda Allah yake nufin mu da shi don haka anan yardar sa take duk inda ka ganka to anan yardar Allah gare ka take saboda ka kawai kai abinda ka samu kanka a ciki to shi yasa anan Ibn al-Qayyim ya kira su zanadiqatul fuqara saboda yadda suke fita daga addinin Allah eh fuqara yani su muhtajuna ne ila Allah muhtajuna ila Allah ba wai suna son aljanna sabare ko suna jin tsoron wutarsa su ne suna da faqr zuwa gare shi sayr ne tafiya suke zuwa ga Allah saboda haka su suna da bukata zuwa ga Allah amma ba bukata aljanna sa ba shi zatinsa suke so ba aljannar sa ba ba kuma tsoron wutar sa suke ba indan aljannar ne ba ruwan su da shi indan wuta ne ba su tsoron sa ba saboda haka su suna bautawa Allah ne babu mahabba abinda mahabba ce kawai shi yasa malamai su magabata suka ce man abadallahi laha bil hubbi faqat fa huwa zindiq dole zai ce hub kawai san Allah yasa yake bauta masa to zindiki ne don karshe zai daina abinda Allah ya sa shi wa man abada Allah bil khawfi faqat bil khawfi wahdahu fa huwa haruri wanda kuma shi tsoro ne kawai yasa yake bautar Allah to ya zama haruri ya zama makhariji ya zama khawarij su ne kawai babu maganar rahama sai maganar azaba sai maganar narku sai maganar jahannama saboda ka wannan maganganun jahannama da tsoro da shi yasa za su bauta Allah to duk wanda tsoro kawai zai sa shi bauta Allah to ya zama bakarije ya zama khawarij wa man abada Allah bir raja'i wahdahu fa huwa murji wannan kuma kawai fata zai sa ya bauta Allah saboda yana sa tsammani kawai ba dai yana jin tsoro ba to da ya zama murji'i wa man abada Allah bil hubbi والخوف والرجاء فهو مؤمن باكا waɗannan abubuwa sai sun samu sannan bawa zama mu'mini ulaika alladhina yad'una yabtaguna ila rabbihim alwasila ayyuhum aqrab wa yakhafuna wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna azabahu inna azaba rabbika kana mahdhura Allah ta'ala ya hada waɗannan abubuwa guda uku a cikin wannan ayar yabtaguna ila rabbihim alwasila wannan ita ce mahabba suna son su samu hanyar da za ta kai su ga Allah wannan ita ce mahabba yarjuna rahmatahu suna fatan tsammanin samun rahama sa wannan shine raja wai khafuna azaba suna jin tsoron azabar sa wannan ita shine alkhawf to waɗannan sifofi uku su suke sa bawa ya zama mu'mini na kwarai to amma waɗannan tunda har suka kauce suka ce su kawai san Allah zai sa suke bauta masa to shi yasa zaka ji suna wasu maganganu shatahat waɗanda a zahirinsu da baɗininsu kafirci ne ga Allah to shine malam yace fa inna Allah azza wa jalla shara'a as-salawat al-khamsa iqamatan li dhikrihi Allah ta'ala ya shar'anta salloli guda biyar dan a tsayar da ambatan sa wa aqimis salata li dhikri kamar yadda Allah yace ka tsayar da sallah domin tunawa da ni domin ambato na wasti'malan lil qalbi wal jawarihi wal lisani fil ubudiyyah kuma dan aiwatar da zuciya da gabobi da harshe wajen bautar Allah وإطاء كل منها قسطه من العبودية التي هي المقصود بخلق العبد كما كون بانغري daga cikin bangarorin gabobin sa a bashi raban sa na bautar Allah wanda wannan shine hikimar da ta sa Allah yayi bayin sa wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun daga kowace gaba a jikin dan adam akwai bautar da Allah ta'ala ya hada ta da shi da ita saboda haka sallah din nan ta kunshi duk waɗannan gabobin su bautawa Allah saboda haka kaga ubangiji ta'ala ya shar'anta wa bawa sallah li tahqiqil ubudiyyati lillah dan bawa yaji shi bawa ne ga Allah gabobin sa duka su ji cewa su bayin Allah ne فوضعت الصلاة على أكمل مراتب العبودية. أكسن يصلى بسم في كمال مرتب بن عبودية. نعوذ ما بوا بوتاج الله. كندا قالوا كندا بوا ذي أجا بقى أبنجين سينا كبر حلو كندا ذي سلمة. دك ولا موئيد ذي أشكي أكوي تبت العبودية ونجا بعد ذي أمفاني ذي تأصلى جاء الله تعالى. سوراك أشكين قوة جاء بعد أشكين سأكوي أبين ذات لوكين ذي كسلة. Na sallama wa Ubangiji ta'ala cewa ita wani bangare ne na bayansa kuma mai biyayya mai bauta ga Allah fa inna Allah subhanahu wa ta'ala khalaqa hadha al-adamiyya malam yace Allah ta'ala ya halicci wannan dan adam wa ikhtarahu min bayni sa'iri al-bariyya a cikin halittu duka Allah ta'ala ya zabe shi rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ya zabe shi ya fifita shi akan halittu da yawa walakad karramna bani adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum min at-tayyibat wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila wani ta'ala ya masa wannan karamci sanya Allah ta'ala mala'iku su yi wa annabi adam sujjada wa ja'ala qalbahu mahalla kunuzihi min al-iman wa at-tauhid wa al-ikhlas Allah ta'ala ya sanya zuciyar bawa ta zama wani bigire ne wani guri ne da Allah ta'ala zai aje taskokinsa masu tsada na imani da tauhidi da ikhlasi tsantsanta bautar Allah saboda aba a cikin zuciyar bawa Allah ta'ala yake aje waɗannan taskoki nashi masu tsada imani da Allah zai sa a cikin zuciyar da kadaita Allah da kuma ikhlasi wal mahabba da jin soyayya ga Allah wal haya da jin kunyar Allah ta'ala wat ta'zimi da girmama Allah ta'ala wal muraqaba da kuma halarto da cewa ubangiji ta'ala yana ganin ka yana sane da me kake yi waja'ala thawabahu idha qadima alayhi akmala thawabi wa afdalahu kuma Allah ta'ala ya sanya ladan da Allah zai bawa bawa yayin da yazo masa wato ranar gobe kiyama ya zama mafi kamalar lada kuma mafi falalar lada wa shine me wa huwa an-nazaru ila wajhihi shine bawa ya iya kallon fuskar ubangijinsa wal fawz bi ridwanihi wal fawz bi ridwanihi kuma ya samu ya ci nasara ya samu yarda Allah ta'ala waɗannan abubuwa guda biyu babu ya su bawa ya samu ganin ubangiji ta'ala wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira الذين احسنوا الحسنى وزياده النبي يفسر الزياده دي شيء النظر الى وجه الله غنم فسكر اوبنجي تعالى sannan samun yarda Allah wa ridwanu min Allah akbar duk abinda zaka samu aljanna kasa yake da wadannan abubuwa guda sannan wa mujawarati fi jannatihi da makotaka da ubangiji a cikin aljannar sa wa kana ma'a zalika to ubangiji ta'ala yayi dan adam ya sanya shi da wannan matsayin ya zabi zuciyarsa yace anan zai aje imani anan zai aje tauhidi anan zai aje ikhlasi anan zai aje mahabba anan zai aje alhaya anan zai aje at-ta'zim duka waɗannan sifofi masu tsada na daukaka Allah ta'ala ce zai aje su a cikin zuciyar dan adam yayin da dan adam ya zo masa da su shi kuma zai masa sakayya gwagwabar sakayyar da tafi kowace irin sakayya zai bashi dama ya kalli fuskar Ubangiji ta'ala zai samu yardar Ubangiji ta'ala to malai sai ya ce wa kana ma'a zalika to duk da yadda yayi dan adam da wannan tsarin da wannan shirin tare da haka ibtalahu bishahwati wal ghadabi wal ghafla sai ya jarrabe shi da waɗannan abubuwa guda uku ya sa masa sha'awa ya sa masa fushi ya sa masa gafala wanda kowane ɗaya daga cikin nan wani abu ne da zai ja bawa zuwa ga kaucewa waɗannan abubuwa sha'awar da take tare da shi ita za ta sa ya saba umarnin Allah yana ganin abin da Allah ta'ala ya ce a yi amma saboda sha'awar zuciyarsa sai ya kauce dole ya yaki sha'awarsa in yana son ya tabbatar da waɗannan abubuwa a zuciyarsa fama man khafa maqama rabbihi wa nahana nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa dole ya hana zuciyarsa abinda take so dole ya hana zuciyarsa abinda take so Allah ta'ala babu inda Allah ta'ala ya soki wato abinda yake cikin zuciya na san rai duk dan adam yana da wannan abinda Allah ya soka shine ka bi san ran shi yasa zaka ga duk ayoyi wala tattabi al hawa fa yudillaka an sabili wala tattabi ahwaakum magana ittiba'i ake kakkabi amma hawa din daman Allah ya rakkaba ta a jikinka tana nan abinda aka ce kakkabi sai raka babu wanda aka cire wa hawa din sai dai kawai an baka an aiko maka da annabawa an aiko maka da wahayi an gaya maka duk hanyoyin da zaka yi ka yaki wannan hawa din kakkai mata da'a to Allah ya sa wa dan adam ashawa ya sa masa al-ghadab ya sa masa fushi wanda fushi din nan yakan batar masa da tunani yakan mantar da shi abin da bai kamata ya manta ba saboda haka sai yayi abin da bai dace yayi ba daga baya bayan hayyacinsa ya dawo jikinsa hankalinsa ya dawo jikinsa kuma ya gane cewa ba daidai ba wannan alama ce ta rauni ga dan adam da aka sa masa wannan a cikin ransa kuma babu wanda ba zai iya sai dai kawai wanda yafi kowa shi ne wanda zai iya murkushe haushin wanda zai iya danne shi kai ya bari yayi wani tasiri mara kyau kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana laysa ash-shariru minkum bisur'a walakin ash-shariru man yamliku nafsuhu 'inda al-ghadab ba mai kayar da mutane wajen kokowa shine karfa ba sai ya ce a'a eh wanda mai karfin jiki ne amma sai kuma ya zama mai raunin zuciya karfa a cikin ku shine wanda zai danna zuciyarsa lokacin da ya fishi kai ya barta ta zama take controlling din sa a'a ya fi karfinta shine karfa to Allah ya sanya wa dan adam wannan babu dan adam da baya fushi sai dai kawai za a iya gane tasarrufinsa yayin da ya fushin ne shi yasa wani malamin mu Allah ya ji kansa da rahama Sheikh Hamadu Al-Ansari ke cewa ni idan dalibi ya fara zuwa neman ilimi guri na farkon abin da zan yi shine fusata shi sai na fusata shi na ga yayin reaction in ya fita yana surutai to zan wannan dama ba da gaske bane amma in naga ya shanye shi dai karatun da sai an yi duk abin da za a yi masa ya shanye sai ya ce to wannan da gaske ilimin yake ya san muhimmancin ilimin to sana al-ghafla wanda a baya malai ya yi magana akan ta gafala tun ya sha'afa ya rafkana wanda shedan yakan kawo mutum wannan to shine malai ya ce waɗannan sannan ya ce wabtalahu bi aduwwihi iblis la yafturu anhu ya kuma jarrabe shi da maƙiyinsa iblis wanda shi kuma baya ƙaƙƙautawa aiki yake ba dare ba rana ta ko ina ya bullo ta nan idan ka toshi ya sake biyowa ta nan idan ka toshi fa huwa yadkhulu alaihi min al-abwab ta kofofi da daban-daban allati hiya min nafsihi wa tabihi wanda su daga cikin halitta san daga zatin san da dabi'arsa saboda haka zai zo masa tababul shahwa zai zo masa tababul ghafla zai zo masa tababul ghadab wadanda Allah ta'ala ya rakkaba dan adam da su to tanan zai bullo masa dan ya san nan nan raunin sa yake wa khuliqal insanu dha'ifa ce fatamilu nafsuhu ma'ahu to ga gafala ga shawa ga ghadab in ya bullo masa ta wannan kofar shikenan sai ran dan adam sai ta karkata zuwa ga shedan lianahu yadkhulu 'alayha bima tuhibbu domin ta abinda take so zai shigo mata fayattafiqu huwa wa nafsuhu wa hawahu 'ala al-'abd sai zama da shi iblis da ainihin ransa wacce take al'amaratu bisu da soyayyen zuciyarsa sha'awarsa sai su hadu sai su rufarwa bawa to kaga bawa da Allah ta'ala ya halicce shi dan waɗancan abubuwa masu tsada dan ya jarraba shi kuma sai ya kewaye shi da waɗannan abubuwa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace huffatil jannatu bil makari wa huffatul nari bis shahawat ga aljannan amma ba za a shige ta ba sai an wahala Allah ya ga dama zai bude kofar kawai ai ta shiga ga wutar ba za a kauce mata ba sai an danna sha'awa saboda duk an kewaye ta da sha'awa duk abin da shirin dan adam yake so akwai shi mutum zai amma fa wuta zai kai shi to waɗannan abubuwa guda uku musallatuna amiruna an dora su akan zuciyar dan adam sannan kuma suna zuga dan adam suna umartarsa suna zungurin sa ko da yaushe fa yab'athuna aljawarih fi qada'i wa tarihim su kuma ne za su zaburar da gabobi domin gaba ita ko ta biya bukatarta saboda haka shedan ba da wasa yake ba rantsuwan nan da yayi da gaske yake gaban Allah yayi ta kuma ya roki Allah a jinkirta masa Allah ce an jinkirta maka don hikimar ubangiji ta riga ta gudana za a hada dan adam da shedan yadda ya fito da shi daga aljanna to za a hada su a kasa a ga cewa to zai gane waccan makida ya kauce masa ko ko a zai dawo kuma ya hada kai da shi la ilaha illallahul mu'minu min juhrin marrataini ya cuce ka karan farko an gaya maka ga irin yadda ya cuce ka inna hadha aduwwun laka wa li zawjika fala yukhrijannakuma min aljannati fatashqa tun farko an gaya maka kuma kaga adawar da yayi maka to ka dawo ka ci gaba da biyayya gare shi inna shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa inma yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir Allah ce shaydan makiyin ku ne daga ku mai da shi maki kar ku yadda ya zama masoyi to saboda haka shi da a'wan din sa da mataimakan sa kullun cikin aiki suke yadda za su iya raba bawa da wancan ajiya da Allah ta'ala ya azuciyar sa na ibadi da tauhidi da ikhlasi da mahabba da ta'zim su fitar da waɗannan ajiya su raba bawa da wannan ajiya daga zuciyar sa saboda haka kullun zuga gabobi suke yi za su biyo wa gabobi ta abinda suke sha'awar su ne fa yab'athuna aljawarih fi qada'i wa tarihim waljawarihu alatun munqada su gabobi din nan kamar na'ura ce kawai mai biyayya mai mika wuya kamar na'ura ce mai mika wuya idan ka san da ka danna wannan sutin zai ka wuta za ta kama na'urar wannan biyayyar ta kawai tabata za ta fitar maka to gabobi suke saboda haka inda aka ja su nan za su yi idan ka sake su raga masu a hannun shedan to shedan zai ja su yi ta abin da ya ga dama da su idan ka rike kayanka to sai Allah ta'ala ya taimaka maka fala yumkinuha illa limbi'ath saboda haka babu abin da zai sa gabobin nan su yi wani abu sai an tabo su sai an tashi su sai an zabure su zaburar da su idan ka san na'ura ba za ta yi maka abin sai ka sa sai ka taba abin da aka yi dan ta yi maka abin to haka gabobin ka suke fa hadha sha'nu hadhihi thalatha wa sha'nu aljawarih to wannan shine aikin waɗannan abubuwa guda uku da suke yi wa dan adam shedan da abin da Allah ta'ala ya halicci dan adam da shi da kuma shahawarsa da take tare da shi wannan su ne ɗabi'ar su kuma wannan ita ce ɗabi'ar gabbai fala tazalu aljawarihu fi ta'atihim kaifa amaru wa aina yammamu duk inda suka yi umarni ko ina suka sa gaba gabobi ba za su gushe ba suna musu da'a saboda haka ashe dan adam yana buƙatar har kullun ya rika samun karfar garkuwa tsakaninsa da shedan in ba haka ba ma'araka ce Allah ta'ala ya ajiye mala'ika da umarninsa da wahayinsa a daman dan adam, a daman zuciyar dan adam. Ya shedan da mabiyansa da shawa-shawansa su kuma a hagun dan adam. Saboda waɗannan suna jin shi, waɗannan suna jin shi, inda ya fi karkata su za su yi nasara. In ya fi karkata zuwa ga wannan janibin dama, to shikenan sai ya murkushe na hagu. Wani lokaci kuma sai ka samu ana sijal, yau wannan su ci nasara, gobe wannan su ci nasara, wannan gobe ya yi nan, gobe ya yi nan, yana make-make. Saboda haka wannan ita ce ɗabi'a da Ubangiji ta Allah ya sanya wa ɗan'adam. Don haka sai ya sallama umarnin Ubangiji, zai iya kubuta daga waɗannan al'amura. Bayani na Ibnul Qayyim bai ƙare ba dangane da wannan gaba. Karatunmu na gaba insha Allah za mu ɗora abinda muka faɗa daidai. Allah ya ba mu lafiya, Allah ya ba mu lada abinda muka kuskure. Allah ya fi mana. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.